بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى يا كاره دامو أيو أصبر أشرين دبقوي قوة ربيع الأول شكرة دبقوي دبقوي وان دي دي دا أشرين قوة سبتمبر دوبي الأشرين دبير ميلادية a wannan majalisi namu mai albarka da muka saba muna karatu cikin littafin Umatul Ahkam fi ma'alim al-halal wal haram an khair al-anam Muhammad alayhi salatu wassalam mimma tafaqa alayhi shaykhani al-Bukhari wa Muslim wallafan al-hafiz al-allama al-imam Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan ba manta ba muna cikin kitabul janais mun karanta hadisai na biyun farko ko ma ka ci hadisan ukun farko insha Allah za mu kara karanta hadisi na uku zuwa na hudu a wannan babi din insha Allah ta'ala sannan kuma sai mu ci gaba da barsu da abin da ya sauka na sharhi malaci wa an ibn abdullah wa anna abdullah ibn abbas anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salla ala qabrin ba'da ma dufin fakabbara alayhi arba'an wa an aisha radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kuffina fi thalathati abyad bayd yamaniyah laysa fiha qamis wa la imama kamar yadda muka karanta hadisin farko na Abu Huraira ya labarta mana cewa lokacin da Najashi ya koma ga Allah wanda Allah ya fito masallata ya gaishe sahabbansa suka yi mishi salatul gha'ib shi ma Jabir haka ya faɗa aka yi kabbara guda hudu sannan kuma Abdullahi dan Abbas shi kuma ya labarta mana cewa manzo Allah ya yi sallah a wani mamaci da aka binne shi bayan ya mutu manzo Allah shi ma a nan ne ya mishi kabarbari guda hudu to wannan kuma hadisi da zamu karanta shine hadisin Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati atwar shi kansa mai shari'an baki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya koma ga Allah an mishi lakafani da lifafa guda uku thalathati fi thalathati fi thalathati aqwabin biyu a tufa guda uku farare a wannan nuska da nake amfani ta a yanzu Najiyin Ahmad Shakir sai bai kawo suhuliya ba amma a nuska a wasu nusa kamar nuska ta Hamdul Fiqhi wanda da ita muke karatu sai ce fi talafati aqwabin biyu suhuliya wato an yi wa mazala da kafani da tufa guda uku suhuliya wace ake ɗauko ta daga garin suhul yamaniya can ƙasan yaman laisa biha kamisun ba sa mishi tufa riga ba babu taguwa wala imama kuma ba sa manzo Allah kuma rawani ba an dai nan da shi cikin wannan tufa guda uku aka je shi kenan inda ya rasu sai aka haka mishi kabarinsa a wannan waje nan akwai abinda za mu ɗan ƙara yin bayani mun yi magana akan kabarbari da ake yi cewa kabbara da mazala ya fi dimanta yadda bata a kai shine kabarbari guda hudu yayin da zai yi mamaci sallah amma idan an yi guda biyar guda bakwai guda tara guda takwas duka wannan mazala ya yi ya tabbata a cikin hadisansa kuma wasu daga cikin sahabbai irin su Ali bin Abi Talib sun yi wannan kabarbari bayan ya koma ga Allah wanda ke cewa an share wannan yin kabarbari guda fiye da guda hudu to wannan bai dace ba sai dai kuma a fahimci sunna yadda take su kansu su Ali bin Abi Talib galibi abin da aka rawaito daga wajen su idan an sami wani mutumi na musamman ne sai suke masa wannan kabarbarin saboda haka ba zai mai kawace zama al'ada ba ya zama mutum giya yadda zai sallan jana'iza kawai ya dinga yin guda biyar guda shida guda bakwai guda takwas guda tara ya kamata ya zama akwai dalilin da yasa ake yi misali mutum ya zama ya gabatar da wasu abubuwa manya ko ya zama kusan amansa ana ji a wajen ana sarar cewa wato abin da ya gabatar ya da wani wato tagomashi a cikin addinin musulunci to babu laifi za a iya masa wannan kabarbari da to sannan kuma mun yi magana akan cewa wato ya tabbata duk da wasu daga cikin malamai suna cewa za a iya tsakaituwa a addu'a kawai tunda salatul janaza sallah ce da ake addu'a ba wauci amma abin da yafi zama sunna shine mutum ya karanta fatiha mun yi magana akan cewa ana karanta sura sai dai ba mu kare shi maganan ba insha Allah sai mu kare shi sai kuma mu ci gaba da abin da zai biyo baya a wannan babu karfin shiga hadisin Aisha karanta sura yayin da ake sallar jana'iza shi ma wannan ya riga ya tabbata hadisin da ya zo shi ne dai hadisin Abdullahi dan Abbas in an haɗa ruwayoyi za a ga Abdullahi dan Abbas ya karanta sura hadisin yana cikin wannan ƙari na cewa ya karanta sura yana cikin sunan na An-Nasa'i yana ruwaitowa ta hanyar Ibrahim ibn Sa'ad daga babansa Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf daga Abu Talha ibn Abdullah ibn Auf yace Abdullahi dan Abbas ya karanta Fatiha da yake sallar jana'iza sannan kuma hadda sura mai ce wa sura kamar yadda muka ce galibin malaman mazhabi ba sa cewa kan da sura su yayin da ake karatun yayin da ake sallar jana'iza kusa ya matal ayat alayat matal arba'a mashhurin mazhabin su ba sa cewa kan da sura amma wannan saboda galibi wanda suka rawaito ana kan da sura ba su da yawa suna cewa wannan ruwayar ta Ibrahim ibn Sa'ad Imam Shu'ba ya saba masa ruwaya sanacin Bukhari shi kawai cewa kai cewa ai akan da Fatiha Sufyan ibn Sa'id al-Thawri ya saba masa ruwaya sanacin Sunan Abi Dawud da At-Tirmidhi sannan kuma galibin ruwaya da ake rawaitowa shi kansa daga Ibrahim ibn Sa'ad yana cewa ne an ya kan ta Fatiha kawai amma ba wai ya kan ta Fatiha da sura ba shi yasa wasu daga cikin malamai suka ga karin su wurin karban wannan kaji to amma malamin Imam An-Nasa'i Al-Haytham ibn Ayyub At-Talqani shi kashi fiqa ne amintacce ne yana rawaitowa daga Ibrahim ibn Sa'ad Ibrahim ibn Sa'ad shi ma amintacce ne kuma babban malami ne shakundu na hadisi sai aka bashi wa a tunkuɗe mishi wani ƙari da yayi akan ruwaya da koda an samu wasu daga cikin marwaita tsaransa sadikunsa sun zama sun takaita ruwayar to shi kuma shi ba za a tunkuɗe mishi ruwaya ba sai in ana dalili mai kwara sai aka wannan ƙarin wasu daga abinda yake mafi inganci shine ya kamata a karba sannan kuma abin da yake nuna cewa ya dace a ruwayar ba wai ya kawo wani abu ne babban kwai ba za a iya karanta sura din shine wato akwai ruwaya da ta zo ta hanyar Sufyan al-Thawri shi ma ya zo da wannan din ruwaya tana cikin Muntaqa na Ibn Jarud ta hanyar Muhammad ibn Yusuf al-Siryabi daga Sufyan al-Thawri sannan kuma Abdulrazzaq as-Sana'ani shi ma ya fitar da ruwaya ta hanyar Abu Ahmad az-Zubairi Muhammad ibn Abdullah ibn Zubair dukkan su biyu daga Sufyan al-Thawri daga shi wato Sa'ad ibn Ibrahim daga ibn Abdullah ibn Auf yace maza Abdullah dan Abbas yayi sallar jana'iza kuma ya karanta Fatiha da sura sai ka ga shi ma At-Tawri kaga ya masa mutaba'a ruwaya ce wata take kama ta tabbata Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi da shi da wannan wa yake Abu Ahmad az-Zubairi suka ruwaito wannan daga Sufyan al-Thawri sannan kuma ba shi kansa Abu Talha ibn Abdullah ibn Auf ba wai shi kadai ya kadaita da wannan ruwayar ba akwai Zaid ibn Talha at-Taymi ya ruwaito shi ma ruwayar daga Abdullah dan Abbas sai Abdullah dan Abbas ya karanta Fatiha da sura saboda haka in an zo sallar jana'iza mutum ya karanta Fatiha da sura wannan babu laifi idan mutum ya karanta Fatiha da sura wannan babu laifi wasu lokacin malamai muhaqqiqun da yawa sun mura mara mu wadin baya kuma da za a same shi a magana al mubarak furi da kuma a cikin arz al ahwazi da shaukani da shekh bin baz da sauran malamai da yawa wanda suka ce idan mutum zai sallar jana'iza a babu laifi in ya karanta fatiha kuma ya kara da fatiha kuma ya karanta sura wannan babu laifi kamar yadda kuma ya halaka ta kaitu akan karanta fatiha a karanta yin addu'a kawai ba sai ya karanta fatiha ba ma ya halaka ta kaitu akan wannan kamar yadda wannan wasu daga cikin magabata irin su Abdullahi dan Umar sun yi haka amma dai abin da yake yana sai sabaka mala shi da karanta fatiha da karanta sura sannan kuma ya karanta satin annabi sannan kuma sai ya shiga yi ma shi ma mace addu'a to kafin shiga hadisin Aisha akwai abin da ya kamata mu ambata kafin mu shiga shi liman in zai yi wannan salloli da wannan mamaci a ina ne tsaya liman in zai yi sallah ga mamaci yanzu a ina zai tsaya wannan ya daga cikin abin da malamai suka saba ne zai zauna ne a tsakiya ko zai zauna ne a gefe ko koya zai zauna ne daidai inda ya saba dama wannan wasu malamai sun yi sabani mashhuri abinda yake a cikin malaman malikiya mashhuri mazhabansu shine wato liman in ya tashi zai tsaya ne in namiji ne a tsakiya idan kuma mace ce zai tsauna a wajen wato wannan dinta wajejen kusa da kafadinta wannan shine mashhuri mazhabin malikiya su suna cewa malaman mu suna cewa mutum ya zauna in zai yi sallah maza ya tsaya a tsakiyarsa namiji ne shi kuma wanda yake wacce take mace ce ita kuma ya zauna a wato dan gusa daga kanta kadan amma kuma daura da kuma wajen kafadinta to na yi ta kokari ko zan sami wata ruwaya da take nuna haka ni ban samu ruwayan ba sai dai ruwaya da ake ruwaitowa daga Abdullahi dan Mas'ud kamar da ta zo a cikin mudawwala wanda shi kansa a cikin ruwayar akwai magana kan ingancinta to takila dai wasu daga cikin magabata suna yin haka din kuma na yi ta kokari wajen in fahimci ma wai me wato dalili da yasa suka ce ai haka din akwai wani abu da suka fahimta ne aka ga kamar tsayuwa sutura aka ji malaman malikiya suna cewa wato dan gusa da suturan kare zama sai masallaci suna ba da dalili suna cewa saboda kare zama yayi kama da mai bautan gumaka ko kuma ya zama shi wannan abin ya zama kamar wani mamaci ne ta sa a gaba sana ka ga dan gusa ba ke ba ga wani akwai ta'alili wani ta'alili na su shi ba wacce din ba wai kowa ne kowa ne ya karba ba wani surutu malamai suna cewa mutum zai sallah sutura kawai sai a gaban shi to amma akwai magana da ake cewa sun faɗi wato hikima guda biyu da suka ce wai namiji ya tsaya a tsakiyarsa idan mace ce a tsaya wato a gefen kafadinta suka ce wai in hikima in masallata ne kaga wani suturce ta zai dan kakkare to ba saboda irin karewa za a yi ba saboda irin karewa za a yi ba mutane da yawa kuma shi liman shi daya wani irin karewa zai mata shi kansa wannan abin da suka faɗa din ya mun nisa nisa kwarai da gaske wasu lokaci mutu akhiruna sun faɗi cewa ana so ne ya zauna a gefen macen saboda shi kansa liman din kada ya shagalta da ya tsaya tsakiyarta kuma ya saka tsakiya sosai yana kai kalle ko ina da ko ina to hankalinsa kuma sai ya bayu ya zama ya je wani waje wataƙila kuma mace ce wanda take da gargasan jiki da sauransu ko wani abu ne irin wannan har ya shiga cikin zuciyarsa kuma ya zama bai iya samun hartaccen zuciya wajen addu'a ba wasu haka suka faɗa to wannan ya dan bafi dan kamawa ya zama limadin an ce dan je a gefe ne saboda ya kiyaye zuciyarsa to amma akwai ruwaya daga Malik bin Anas akwai ruwaya kusan a sunna wannan ba shi abu ne ba sunna ba sunna shine namiji a zauna a tsaya waje da kansa mata kuma a tsaya a tsakiyarta wannan shine sunna abinda sunna ya wakana kamar da zamu zo mu karanta shi hadisai da suka zo a babu to Malik bin Anas yana da ruwaya wanda galibi ban ga malaman mazhab sun dauke ta ba amma ruwaya ce kuma da ta shahara kuma a littafai na malikiya ta zo Ibn Abi Al-Qayna wani mai risala ina da littafin sa da ya sa suna An-Nawadir wa Ziyadat ina ya kokari wajen duk wasu bangarin Malik ne hada maka su waje guda inda ma wasu suna sun babbauke sun shiga wasu da tafai masu dan wahalan hannu ya kai zuwa gare su shi ma sai hada maka a waje daya littafi ne mai kyan gaske duk wani wanda yake mubalike ne yake sai san bangarin Malik to An-Nawadir wa Ziyadat in ya shiga wato zai ga maganganun Malik har wanda ma baya tsammani to Ibn Abi Al-Qayrawani ya hikaito ruwaya daga Malik cewa Malik yana da ruwaya wacce take tace wa sunna Malik yace in namiji ne a tsaya a wajen kansa in mace ce kuma a tsaya kuma a tsakiyarta to kaga yanda wato shi abin da ya kamata mu rika yi yayin da zamu ce zamu bi malaman mu da mazhaban nan galibi malaman mu da mazhaban za ka ga ko da ka samu wani hadisi wata fatawa da suka yi sun saba hadisi kai tsaye to kuma zai wuya in ka ƙara bincikawa zaka samu wata fatawa da suka dace da hadisi to kaga irin wannan sai kaga ba saba mushi kai ba hadisi saboda shi kansa zai iya bada fatawa a lokacin bai da ilimi cikakke ba daga baya kuma ya samu ilimi ko sai ya kwata fatawansa ba masumi bane dama dama shi ma yana gina dokokin sa ne akan abin da ya iso gare shi na sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ga Malik yana da fatawa guda biyu fatawa ta farko wanda malaman mazhabin su suka bibi ta saba musunna amma fatawa ta biyu kuma ta dace da su ta dace musunna to kan kai ne me zaka yi kenan sai ka musunna kawai sai ka tsaya akan abin da hadisi ya tabbata kuma wannan wasu daga cikin dawa daga wasu daga cikin muhaddisi daga cikin malikiya wanda shi zabin su daga cikin malikiya akwai Abu Abdullah al-Qurtubi bi tafsiri wanda shine zabin sa yake cewa abinda hadisi ya tabbata kawai a tabbatar a tsaya namiji a tsaya a wajen kansa a gusa wajen kansa mata kuma a tsaya a tsakiyarta babu wani abu wannan al-Ahnaf Hanafiya mashhurin mazhabin su shine su suka ce wai mutum ya tsaya kawai a wajen tsakiya ba tsakiya haka sosai ba amma dai wajen setin zuciya ko kuma kirji na shi mamacin suka ce me yasa wannan su ba wai me yau me ikimar ke saboda wannan wajen nan ne wato mafakan imani wato kowa dai yana ta kokari ya dai kawo abubuwa ba wai rayi da san zuciya ne dama ba to amma kaga Abu Ali shi ba kawai da wata ruwaya daban wata shi ta dace da sunna shi ma yana da wata ruwaya wanda a cikin ruwayar aka wato yace a'a mace a tsaya tsakiyanta na buja tsaya a wajen kansa su kaga su ma ba harafi ga wanda yace wannan kaga bai dace tsaya wani ra'ayin kau ba sai tsaya ya bi babban malamin sa fatawa ta da ta dace da sunna din ba fitin ta sa a sunna ba to kuma da yawa daga cikin daliban sa kusan sun bi wannan fatawa ta da ta dace da sunna din Abu Yusuf al-Qadi da Imam Tahawi kusan duk sun duk abin da suka zaba shine wato a dai tsaya namiji a tsaya wajen kansa mace kuma tsaya a tsakiyarta ruwaya wannan ruwaya da ke ta Abu Hanifa da ake cewa ya dace musunna ya ce a tsaya a tsakiyar mace shi kuma namiji a tsaya a wajen kansa Ibn al-Humam a ce Fathul Qadir shine ya fito wannan daga wajen sa amma galibin su Shafi'iyya da Hanabila su sun dace da hadisi da kuma galibin malamai masu bin diddigi wanda suke wajen mazhabobi da cikin mazhabobi ma su abin da suka tsaya a kan shi shine wato a tsaya wato a wasiyatin kai na namiji shi kuma mace ita kuma mace kuma a tsaya kuma a tsakiyarta da yawa daga cikin muhaddiquna daga cikin malamai irin su Malik a ruwaya daga wajen sa Abu Hanifa a ruwaya daga wajen sa Abu Yusuf al-Qadi al-Tahawi Ibn al-Munzir daga cikin Shafi'iyya Ibn Hazm al-Zahiri al-Qurtubi da yawa daga cikin malamai sun wannan shine fatawar su akan cewa in za a yi sallar jana'iza namiji a tsaya a gefe shi kuma ita kuma mace a tsaya a tsakiyarta wannan shine abinda suna tawakkalar kuma kusan lokacin sahabbai wannan shine abinda aikin su yake nunawa hujja akan wannan da ake hujja da shi shine abinda zuwa cikin sahihaini hadisi Samura ibn Jundub yake bada labari cewa wata rana an taba kawo manzo Allah wata mace zai mata sallah sai ce aqama ala wasatiha sai tsaya a tsakiyar ta yi mata sallah ai wannan hadisi ya ce a sahihaini saboda hadisi ne wanda kai tsaye ya faɗi ga yanda manzo Allah shi ya yi sannan kuma ya banda wannan ya kuma zo a cikin ya tabbata a cikin Muslim Imam Ahmad da kuma Sunan Ibn Majah hadisin Abu Ghalib daga Anas an zo mu Anas aka kawo mishi namiji shikenan sai ya tsaya kuma a gefen kansa shi aka kawo mishi mace kuma sai tsaya a tsakiyarta sai aka tambayi Anas bin Malik wannan shine sunna din sai ce eh wannan shine sunna din sai danganta manzo Allah ce wannan shine abinda sunna manzo Allah ta wakarar saboda ka kuji yayi kaga waɗannan hujjoji duka suna tabbatar da cewa abinda ya tabbata a sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine in za a yi sallah mace tsaya a tsakiyarta shi kuma namiji tsaya a gefe daga wajen kansa haka hiyala rasihi haka wato hadisin yazo yace hiyala rasihi ita kuma mace kuma tsaya kuma wasabuha to haka wannan shine abinda suna ta tabbatar sai hadisi na gaba shine hadisin Aisha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an mushi da kafani a tufa guda uku kamar yadda nace a wannan tsaba da nake amfani da ita a yanzu ta Ahmad Shakir tajikin sa akwai kalman suhuliya ta fadi amma an koma kuma tsaba'an alfiqi wanda nace ne ta muke amfani wanda tafi shahara a hannu za ga shi ya kawo ta laisa fiha kamisun wala'i wala imama ba sa manzo Allah wato kamis ba riga ba tabuwa ba sa mushi kuma wannan ba sa mishi rawani ba wannan hadisi na Aisha yana cikin sahihaini hadisi ne da Hisham ibn Urwa yake ruwaitowa daga Urwa ibn Zubair daga Aisha radiyallahu ta'ala anha sannan kuma hadisi ana kuma ƙara ruwaito hadisin ma'anansa daga Abu Salama hadisi Abu Salama al-Ansari Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga ita Aisha din kaga wannan a cikin wannan riwayar da muka karanta da mazala gashi har ya rasu ya koma ga Allah an masa kafani akwai abinda wato yake kai tsaye da yankan shakuki tabbatarwa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta zaka rayuwar shi ba kamar yadda suke cewa matsala ya faku ba magana a ce ya faku ba san wani yadda yake faɗin ta a cikin addinin musulunci ba magana a ce wai a ce matsala ya faku ba za a ce ya rasu ba za a ce ya rasu amma wannan mushi ladabi ne to babu wani malami da addinin musulunci da aka tabbata sani ya faɗa haka kawai sun kulle ne da mutane da shiri ta su amma ko an yi uwa zo dai an mutu wanye ubangiji ya karɓi rayuwarsa kuma wannan shi ne abin da hadisai ingantattu suka yi tawaturi a kansa kuma wannan shi ne abin da Qur'ani ya tabbatar Allah ta'ala yana cewa innaka mayitun wa innakum mayitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun Allah ta'ala yake cewa la kai din zaka mutu kai din mai mutuwa ne nan gaba sannan kuma su din ma za su mutu sannan kuma ubangiji nan tashi alkiyama zai ta da ku saboda kowa ya mai da tawadi ko ba ya mai da tawadi ba kai an cika ce mayit akwai bauta tsakanin mayit da mayit duk da dai wani lokaci ana cewa mayit a ce mayitun amma aka ce mayitun ba mayit ba tare da yawo amma shi shadda ba galibi an fi nufin wato wanda ya riga ya mutu aka ce mayitun wanda zai mutu a gaba wannan shine abin da shi wannan Azubaidi a cikin Tajul Arus ya nakalto ya hikato daga babbanci tsakanin wannan da wannan din ya nakalto daga Abu Amr ina zamanin Abu Amr din da yake magana shine Abu Amr Ishaq ibn Mirar al-Shaybani malamin Imam Ahmad babban malami an-Nahawi al-Lughawi da shine yake cewa aya sa'ili tafsir maytun wa maytun فدون ذلك قد فسرت إن كنت تعقل فمن كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل أجت وياك يا ولدي تنبأ أنا أكن فسرة دبابة إذا كان ميت دميت أنت تقول النار كذا كي فسرة إن ذاك يهدد شوا شيء ولدي كده روجي برجع يا موت بتشوفين ميت ولدك ما يا رجع يا موت لا وكيش أجا كيش كشي ولد تقول ماشين ميت to kaga ubangiji sai ya ce mazala innaka mayitun zaka mutu nan gaba dai ya ga baka a yanzu da kake da ran to nan gaba zaka mutu to yanzu wanda yace mazala ya mutu kaga wannan ba bai nuna da ladabi ba magana a zo a ce wai rashin ladabi ne yasa ake cewa mazala ya mutu ya ce ya faku wanda kamar yadda na faɗa ba a taɓa sanin wani malamin addinin musulunci da ya koshi da addinin musulunci ba aka ga wannan a rubuce ni dai ba ni tuna haka ba gaskiya ban san wani malami da ya taɓa faɗa wannan maganar ba kusan nusul kulle ne dai da wannan kasa da kasa bai a ce sai a dinga kawo wasu abubuwa a san ba haka bane ko ba haka yake a cikin tafai ba a saboda haka mutuwa kaga hatmu ne fi qabil ibad mutuwa wani abu ne tabbatar a tabbace a zuciyar duk wani wanda dake a wagi jana da masa wato gidauniyar rayuwa kullu nafsin za'iqatul maut duk wanda dake rayuwa dai a cikin wannan duniya tamu to lallai watan wata rana zai da mutuwa saboda haka idan mutum yace wato ma'aiki ya koma ga Allah ko ya rasu ko ya mutu mutuwa ko rasuwa duk wani babu wani matsala babu wani matsala ko bai ya ba tabbatar da abin da Qur'ani shi kansa ya riga ya tabbatar kafin mu ci gaba da shi tafsirin wannan aya a tafsirin wannan sharhin wannan bangare na hadisi za mu dan ba da dan mu yi kaito yanda shi manzo Allah yanda abubuwa suka fara masa har daga baya Allah ta'ala yi adalin ya cika ya karbi rayuwarsa kamar yadda aka sani rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da komawarsa zuwa ga Allah akwai alamomi na kusa da nesa da aka gani duka wanda shi kashi manzo Allah kuma da yake babu wanda ya kashi fahimta da zarangwana da kaifin tunani tun a wancan lokaci ya ganewa alamomi tun suna nesa nesa ma da dan saura ba wai mashi lafiya yake ba amma kuma akwai wasu abubuwa wasu wahayi da ubangiji ya rika masa da wasu abubuwa da ya rika gani ubangiji yana ƙara masa ya fahimci cewa to lallai dai akwai alama ne ba wannan yana nuna wato kusantowar ajalin sa daga cikin abin da yake nuna kusantowar ajalin ma'aiki shine fatahu makka lokacin da aka fatahu makka kusan a lokacin duk wani masu shiga musulunci dudu shi ga wajen ma'aiki suke karɓi musulunci to kaga kaman kai ne an ce gaje wani gari peacekeeping kawai da zaman lafiya aka zo kuma da an samu zaman lafiya to kuma an samu lafiya bai rage maka sai hada kaya ke shi yasa lokacin da aka sauka mishi da izaja a ce mishi wara aitan nas da kullu fi dinillahi afwaja in kaga mutane sai ba fa amsan ba shi yasa Umar sai tambayi Abdullahi ibn Abbas wai me kuke fara ka wannan fasa sai Abdullahi ibn Abbas ke cewa
abinda ni na fahimta ita amsan warayatan nasu da kuma fili lillahi afwaja to fa zalika binu ajalika wannan shine kusantawan ajalika saboda haka to tunda ajalinka yazo to yanzu shikenan wato sako ya riga ya kare shike fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba kaje shikenan ka ta ka koma ga Allah ka zama ka yawaita ibada da zaka yi mu ubangiji wannan ya daga cikin alawoyi da nesa ne ce da ba za ka shika sai gane haka din sannan kuma banda wadannan ai kun san cewa manzo Allah shi kansa lokacin da yazo shekaran da zai rasu Jibril ya zama masa ne sau daya sai mu darasa Qur'ani amma a wannan shekara zai sai su bi suka mu darasa Qur'ani suka bita daga ci wanda shine edition din da daga shi babu wani edition har duniya ta rabe wanda duka manzo Allah a wannan a wannan abubuwan da yake nuna masa kamar wasu abubuwa ne da yake nuna alaban ajalin sa sannan kuma wasu abubuwa irin wannan wahayi da ake masa da kuma wasu abubuwa da Ubangiji ke nuna masa alamomi aka rice ya koma zuwa ga Allah kare daga mutane tasbihi ya dinga tawilin Qur'ani duk in aka ce kaza to haka yake yi to har wata har ana zaune shi da sahabbansa sai ya gaya musu cewa Allah ta'ala ya zabi ya ba ma bawan sa zaki tsakanin duniya da lahira inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fa-ikhtara ma 'inda Allah sai ya ce Allah ta'ala ya ba bawan sa zabi akan wato ya zabi duniya ko abin da ke wajen sa sai ya zabi abin da ke wajen Allah ta'ala Abdullahi dan musulmi yake cewa wanda ya kadai ya gane me matsala yake magana a wannan wajen shi Abubakar Abubakar yana jin wannan magana sai fara wato sai da haka ji me matsala yake magana amma sauran sahabbai a lokacin ba su gane ba shi yasa Abdullahi dan musulmi yake cewa wa kana Abubakar a'lamana dama kuma Abubakar ya fi a'lamana wa taqina ba wai lalle ya fi su ma'lumat baki da wajen ma'lumat Abubakar ma ya fi su in wato bayanai amma kin da haka shi ma wasu abubuwa suka kubuce masa amma Abubakar Siddiq in dai zai ji hadisi ko bai ji ba a ranar ko kai zai kaji ka fara ji kai ka zo ka gaya mushi shi ma zai fahimtar me ma'anar hadisi me ma'anar hukunci wannan a'lamuna ai a'lamuna bi ta'wili ta'alimi ashar hukunci na shari'a saboda haka bazan haka dai dinga musu mu'amala a wannan kusan wannan lokuta bayan fatahu maka haka har zuwa lokacin da aka yi da ya rika yin hadisi wada'i da sauransu kusan a wannan lokaci zaka ga yana musu ma'amala kamar wanda yake musu bakwana zaka ga ko tambayar shi aka yi cewa inna nazo ban same ka ba fa wata mata take cewa inna nazo ban same ka ba sai ke cewa fa ji Abubakar to ki zo wajen Abubakar tana ce masa in nazo ban same ka ba wace kana mai zuwa ba tana ganin tana kamar tana nufin mutuwa sai ki zo wajen Abubakar sannan kuma sai ya kuma ci gaba da wato kara tsaurara banda ibada ne tsaurara a wancan lokaci sai wanda ya ci gaba da tsaurara kuma wato addu'a da yake masa habbansa da kuma wato shiriya da yake ba su har ma mamata daga cikin su sai tsaurara addu'a gare su ya rika zuwa baki ugar ka a lokacin yana yi musu wasu addu'o'i da ba a saba gani yana yi a lokacin ba kamar dai yana musu bankwana su ma shuhada wa Uhud haka dai ki musu addu'o'i a lokacin a daidai wannan gaba din saboda haka dai manzo Allah ya ci gaba da tafiya sahabbai dai suna ganin canji tare da shi to amma su kamar su yanda su umar suke gani su gani suke yi ma sai an gama gamawa da arna an gama kaza sai ma an gama sai an gama komi kawai wato har ma ga rayuwa sai a ce to ka zo ka koma ga Allah to shi ne san Allah ta'ala shi ba haka yake abin sa ba to kuma wannan shi sha'anin da'awa ko kai ko ba ma da'awa za ka kawo gyara wai karka ce wai komi kai sai a lokacin sai kaga gyaran kai sai kaga kari ba ce ka samu albarkan gyaran wato kaga kai ka shuka kayanka kai kan sa dan ban gyaran kuma wai kai kuma zaka girbe ba dole ba manzo Allah yanzu in da zai dawo duniya in ba dan abin da ake mishi barra na wato kusanto mishi da abin da ke cikin rayuwa da zai zo a gaba kusan da in ya zo duniya ai zaka cewa ba zai san wato yanda abubuwan suka ta canza ba yanzu da wannan dan ba da ya sa na alheri kusan alherin ya gama duniya baki daya amma a lokacin da manzo Allah ya koma ga Allah kusan addinin sa ce yana can tsibirin Larabawa ne kawai su kaga Allah ta'ala bai bar shi wace ya gama ganin komai ko ba sai aka kai ma mai gyara masu cewa za su Najeriya ba ta gyara ba kai dai saka gyara ka gani kai ka tafi abin ka je ka mutu ba dole suka gani ba kamar wanda suke nan gaba ka zo su gani amma su yanzu yana yin al'umma hatta wani yana in shi ba zai ga gyaran ba ko ba zai ji dadin kasan ba su shi gware ya bari kowa kai ci gaba da kasan a shi wala ta kasan haka wanda kuma wannan kaga dubba haka yanayin wato ubangiji yake son bayan Allah su zama ba saka manzo a irin wannan yanayi ne wata sai jin jana'izan
jana'izan wato dai daga cikin sahabbansa to da ya dawo kawai sai wani ciwon kai ya kama shi sai ya dawo sai ya samu Aisha ita ma tana ciwon kai ta ce zan cewa wara asa sai manzo Allah shi ma ce wara asa yace ni ma kaina dai yau to kamar ba ka ce wani sai tsabar san duniya da suke yi da daina ciwo ma daina ciwo ne wallahi alamu ba san ya abuwa na shike zama buwa ba amma kaga manzo Allah bai da lafiya Aisha ba ta lafiya wani kin da baka yanayin wata kusanci da ke tsakanin su san gaske saboda haka har a lokacin ne kamar da kisa a cikin tafin al-Musnad kuma yazo a cikin sunan Nasa'i yazo a cikin wato sunan Nasa'i manzo Allah yake ce mata law mutti qabli la ghasaltuki wa kaffantuki thumma sallaytu alayki wa dafantuki yace idan Allah ta'ala ya sa kika mutu gabani na to ni ina ni ne zan miki wato wanka kuma miki lakafani kuma miki sallah kuma zo in binne ki wanda ke nuna cewa wato daga cikin wanda suka mutu cancanta mamaci su dauki gabarin masa wanka to akwai ma'aurata musamman ma'aurata saboda ma'aurata kaga babu wani ashamaki da za a musu a ce ina su wanke din sai an sa mushi wani kamfai ko wani abu yadda za a kare al'auransa in ma'aurata ne kawai za su iya wanke juna ba tare da an ji wani tantabi ba wani abu ne dama can an riga an saba gani to bayan nan wannan rashin lafiyar shi ne fara wannan rashin lafiyar ya fara wannan ciwon kan haka to sai a hankali wannan ciwon kan sai ya rika karuwa lokaci bayan lokaci ba tsayawa yayi ba ya rika karuwa a haka har wannan ya zama sanadiyyar da ya sa ya fara zama a gida baya iya yin wasu abubuwa da saba yi kuma kun san mazala ko kafin ma ya rashin lafiyar adadi dama shi ciwon da ake ɗanɗana masa ciwo ne na mutane biyu ciwon ne na mutane biyu wannan haka ya tabbata za a gaba zanen lalle yayin da yake wata cuta wani shi lafiya ya kaba shi za ka same shi yana jin jiki shi yasa Aisha take cewa ma ra'aytu ashadda alwada'i min rasulillah ba taba ga wanda yake jure ma zafi da radi irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda yanda Allah ta'ala wannan kuma yana ƙara nuna maka cewa wadan an jarumce ka da ciwo ko wani abu duk wannan ba wani ne ba nan ne gida ke sakan ba ubangiji wata kila kai wato wani tanaji yake maka ganin an samu ciwo wannan samun ciwo ko wata jarabawa a rayuwa duk wannan sunna ce da Allah ta'ala ke jarabtar manyan bayinsa to a haka dai rashin lafiyar ta fara ya tsanani sai ya zama har sauran sahabbai haka sai a fara komawa zuwa ga ma'aikin inda za ka saba kawai ya ɗanyi wannan shi lafiyar kaga zai mutu za a ji a gaishe shi kuma shi kenan za a ga manzo Allah ya fito shine yana da dauriyar sai to har ya zama dauriyar manzo Allah ya fara yin kasa ya zama dole ya fara zama cikin gida har ya zama an sarawa suna daga cikin wanda suka fara kokawa a lokacin hankali sai fara tashi suka fara yin bege na wato ba sa ganin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam hankali sai tashi manzo Allah da ya ji abinda aka bashi labarin cewa ga abinda an sarawa suke fama da shi hankali sai yana tashi suna ta kute ya ƙara daddafawa ya tashi ana hadisi ya ce sahih al-bukhari ya tashi da ya je sai ya same su ya kira mutane a yi hudu ba sai ya ƙara cewa ku sai ku bil afsa ina muku wasu ce ku kiyaye zumunci da kuma wato matsayi na ansarawa mutanen Madina yayyabe su amma da har da haka ne kuma ciwon ya riga ya ci gaba haka karshen sallah kamar da Ummul Fadl ta rawaito a cikin sahih karshen sallah da ya sallaci ya musu sallah din sallah ce ta magriba an ce a wannan sallah din ya kanta wal mursalat ya karanta a wannan shikenan sai wato yanayin halinsa ya ci gaba da tabarbara yanayin zafin ciwon ya ƙara yi tsanani sahabbai hankalinsu ya tashi wasu har ya zama an samu lokuta ma da suka dunguma suka tafi wajensa da aka je wajensa ko ba a ga wani sauki haka ba ciwon ya yi tsanani sosai har aka fara wasu ƴan maganganu tsakani suka ɗan dame shi da ɗan tattaunawa hankali ya tashi kowa ba san kowa bai san me zai yi ba saboda haka har maza Allah a lokacin sai ya ce a zo masa da littafi a zo masa da littafi suka fara surutu wani na cewa a bar shi ya huta wani na cewa a kawo littafin ba san me zai faɗa ba daga baya dai sai maza Allah ya ce tabuku tafi amma bincike bayan an haɗa dalilai da hadisai an fahimci wannan littafin ba wani abu ya samu zai kar zai faɗa ba abinda dama can cin kafin wani lokacin da yake faɗa cewa yake ce ma Aisha je kira mun dan uwanki a zo da wani rubutu yi ma Abubakar magana rubutu saboda kar wani mai kwaɗayi mai zari ya ce zai kwaɗayin shugabanci da Ubangiji zai ba Abubakar wasu abin da yake nufi kenan sai daga baya kuma sai ya kai kamar zai rubuta sai ce a ba shi ma dai ya aballahu wa rasuluhu illa Abubakar Allah ta'ala ya ki mu ne ma sun ki ya aballahu wal mu'min illa Abubakar Allah ta'ala ya ki ko mu ne ma su ma sun ki
ba su yadda su zaɓi wani wanda zai zama halifa ba sai Abubakar. Ah, to haka dai aka ci gaba da yi, manzala har sai ya sanya Abubakar ya zama shine zama wato zai dinga yin sallah da musulmai. A wannan lokaci ya matsa sosai, ya ki yadda a sa wani Abubakar ya zama shine zama yana yin sallah da mutane, saboda ya riga ya san cewa wannan kwanciya ce da ba ta tashi ba. Inda yanzu ya sa wani Umar ko Aliyu ko Usman, sai daga baya ya tsammanin cewa yana da cewa a halibanci. Amma yayin da aka yi magana ba ya matsa ya ce sai da Abubakar din, aka ce sai da Abubakar din. To kaga wanda ya zama ya jagorci kwa sallah, mu kamar da aka sani a musulunci, to muna da aula kuma ku ba shi hukunci kuma na siyasar duniya baki ɗaya, tunda kun yadda ya zama jagora ku ya ja motar ku zuwa lahira. To wannan kusan shi ne abubuwan da suka riƙa faruwa a wannan lokaci. Maza Allah shi kenan sai aka ga ya koma yana yin wasu wasiyoyi manya. Aka fara gani yana cewa kar mutum ya mutu sai yana kyauta zai shiga Allah ta'ala, ya kuma riƙa yin gargaɗi akan cewa kar a in ya rasu kar a koma ana dafifi a kabarinsa. Yana cewa la'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhaddiru ma san'u ja'isha. Allah ya ce Allah ta'ala la'anta Allah ta tabbata kai yahudawa, su ne suka je suka maida kaburburan annaba suka zama masallatai da suke kar kai na wajen. Yana gargaɗi al'umma kan su musu irin wannan. Saboda duk wanda wallahi yaje harami yaje kusa da kabarin ma'aiki yana mutu ba wasu, yana wani lashe-lashe a wajen, yana wasu roƙo a wajen, yana wasu ibada a wajen, wallahi la'antar Allah ce da ta manzon Allah zata shafe shi kafin la'antar mu'mini ko baki daya. Da duk wanda manzon Allah ya ce mishi la'anatullahi alayhi, ai kaga magana ya riga ya tabbata. Kuma banda wannan wasiyoyi da ya rika yi a wancan lokaci, ya dinga yi musu wasiyoyi na as-salatu as-salah, sallah 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 haka. Zai ta magana ai ya tashi ya dan farka ya fito daga suma da yayi, zai tambaya yaya ana nan ana sallan nan kuwa, an yi sallan kuwa kuko, sai a ga mushi yayi mumune kuma suna sallah har wata rana litini da ta zo. Sai ya kara daddahowa dai Abubakar Siddiq yana yin sallah da mutane, sai ya leko sauran mumune da suka gan shi kusan suka fara waje hanka suka fara munna haka kusan sura kadan, inda Anas bin Malik ma a fitire su a sallan su. To da yanda suka ji daɗi maza Allah ya fara ya ce sauki zai fito kenan. Shi kenan maza Allah sai ya musu na'am cewa abinda suka yi ya yi sallah a ci gaba da sallah. Sannan kuma sai ya ƙara shiga a wannan ran litinin kenan. Bai ƙara fitowa ba kusan a lokacin, sai su irin su Fatima suke zuwa wajen su suna duba shi. Daga cikin ita abinda ake ruwatowa da suke wajen sa suna cewa wa karba abata. Shi kuma yana duba yana da sai ta ga yanayin jikin nashi. Maza Allah ya rikide a lokaci ɗaya jiki ya canza. Sai take cewa wa karba abata, tana cewa la karba li abiki ba'da al-yau, yace ya wahalan babana wani irin kunci ke ciki a yau haka. Ya ce wa yau dai kam daga yau babu wani kunci da babanki zai ci gaba da samu. Kuma wato kamar dai yana gaya mata cewa to daga yanzu fa shi kenan, ya kuma kusanto da ita jikinsa. Ya da Aisha a wurin, amma ya da Aisha ta ji abin da zai gaya ma yarsa, ya gaya mata wasu maganganu guda biyu. Maganar farko ta yi kuka, magana da kuma ta dariya. Maganar farko ya gaya mata cewa zai kuma Allah ba sai ki haƙuri ban tashi ba. Magana na biyu kuma shine haƙurinta ba zai zama yayi nesa ba, za ta koma ta bishi bayan ɗan watanni kawai, wata shida Fatima ta bishi a haka. To bayan a tsakar lokacin sallan walha azhar ba ta yi ba, tsakar lokacin sallan walha na wannan ranar litini din, Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq shine ya shiga wajen Aisha. Maza Allah sai ya gaishe da nabinu da aswaki. Mun wuce wannan hadisin a baya, za ku tuna. Mazala sai ka abanda hu basara, sai cika da kallon wannan aswaki, sai wani kallo har Aisha ta fahimci cewa tana bukatar, ta fahimci mazala yana bukatar wannan ne. Saboda haka ta dauka ta saya mushi da bakin da ta sa mushi ya taushi, sannan kuma sai ta bashi, take cewa ban taba ganin mazala yayi aswaki da aka yi shi a tsarace kuma bai kyau irin wannan ba, mafi kyau. Sannan kuma sai ta ci gaba da tallabansa a cinyanta, tsakanin cinyanta da kirjinta. Shi kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai wata wani dan masaki na ruwa, sai ya rika ɗiban ruwan yana kamfatawa a fuskarsa, yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakarat, yana cewa la ilaha illallah mutuwa na da magaji. A shi haka abin yake, wato shi kanshi ma'aiki kaga duk wanda kaga mutum yana cewa yana jin radi lokacin fitan mutuwa ko fitan rai kaga ana fama. Wannan duk wani ma'aiki an danna mushi wannan shi ma, duk ji wannan jarabawan ma'aiki ya same shi. Shi yasa sai ya dace ya fi kowa
wato zama bayin Allah daga cewa a cikin bayin Allah ya kowa kasancewa bawon Allah ta'ala wanda bai takawa takawarsa ta ɗauki kowa to a irin wannan a wannan hali ne kuma ina da jikin Aisha din a haka sai ta ga yana ta miƙe hannunsa ya kafa hannunsa yana nuni yana cewa fir rafiqil a'la ya ubangiji a tawaga madaukakiya dai a tawaga madaukakiya ya faɗi wannan maganar tawaga madaukakiya yana magana annabawa da manzanni da annabiyyi da wasiddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa to shine kira fir rafiqil a'la to a wannan shine karshen kalma da manzo Allah yayi shikenan sai ya cika kuma ita ce karshen maganar da ya faɗa ya faɗi la ilaha illallah kafin ita amma kuma karshen maganar shine fir rafiqil a'la saboda haka wani mutum ya zama ya faɗi wata kalma wani kalma da yake da tauhidi wannan shi ma shi karkar la ilaha illallah ba wani sai ace an ce la ilaha illallah ba manzo ya faɗi la ilaha illallah a farko ce la ilaha illallah inna lil maut sakarat to daga nan kuma sai ko ya fara fir rafiqil a'la to anan ne wato rai yayi halinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah Allah ta'ala ya saka mishi alheri akan wannan dan aiki da yayi tunda aka fara mishi wahayi ya shiga 40 har shekara 23 bai kara hutawa ba ya ma daina hidiman kansa baki da sai dai hidiman al'umma sa hidiman musulmai baki da mutuwarsa yaqini mutuwarsa ranar litini ne a rabiul awwal sai dai malamai sun yi sabani wace kwani awanni a ciki sun yi sabani abinda ya fi shahara wasu muke maimaitawa wannan kuma shine magana na Muhammad ibn Ishaq sahibul magazi wasiyar shine 12 ga wata 12 ga wata sabani na malamai hata yi wasu cewa 12 ga wata sabani na malamai akwai magana 10 akwai 8 akwai 12 saboda haka ba tabbaci ake da shi ba kamar da mutuwarsa shi ma akwai sabani tsakanin malamai akan wannan ne ko wannan ne ko wannan ne to kaga masu takakkalewa sai za su yi wani maulidi ko wani abu to ranar da in ka ce za ka yi ranar haihuwar shi kuma shi ne ranar mutuwar nasa kaga kuma ba sabai suna cewa ba su ganin bakin rana irin wannan ranar ba za ka kaga sai za a yi wani abin da ake cewa ba a yi kwalabo kuma to da ka shi sai da abin da ke ba addini ba kwara abin shi Allah ta'ala ya tauta to mu koma wajen magana da ake yi wajen shi wanke shi da ake da Aisha ta yi magana cewa an wanke shi a cikin tufa guda uku bayan wannan din takaitacciyan dajiya da muka yi akan yanda asali ajalin nasa ya fara alamomi da sauransu salawatullahi wa salamu alaihi farko lokacin da aka za a wanke shi su sahabban wanda za su kawo za su wanke shi kusan wanda suka yi masa wanka ahal bakin sa ne Ali bin Abi Talib ne sai kuma Al-Fadl ibn Abbas sai Abbas sai kuma Usama ibn Zaid Usama shi duk da yake ba ɗansa ne da jini ga cikin sa ba to amma kun sai da mamzala ke ma'amalantar sa yake ma'amalantar baban sa shi Zaid ibn Zaid kaman da mamzala ya dauke shi bayan ya koma ya rasu kuma sai soyayya ya dawo ya zama ya koma da shi ka tuka wajen Usama ana ce mishi hibbun nabi wa muhibbihi masoyin manzon Allah kuma dan masoyin sa saka shi ma ya daga cikin wanda su ahlul bait a lokacin suka ga ba zai yiwu a shi za a yi wa manzon Allah wannan hidima ba babu shi wannan Usama saka aka kira shi da shi aka yi to abinda su saka saba a lokacin in za kamar yanda kuma ko an lokacin ma haka muke yi in za a yi mutum wanka ai kaga ana cire masa kaya ila iya kai za a bar shi da wasu da wani abu tsakanin cibiyarsa zuwa gwiwarsa saboda ka abu shi tsara baki da haramu ne abu shi tsara baki da mutakar mutum ba wai matarsa ce ko mijinta ne zai wanke ta ba to sai suka fara tattaunawa to wai su ya za su yi yanzu ma'aiki kamar yadda suke ma wani su ne za su cire masa kaya ko kuwa za su yi kaga ba dukkan a cikin su ba wanda bai taba ganin jikin ma'aikin ba ko jikin sa ko wani abu irin wannan dan dukkan yan cikin manzon Allah ne da Abbas da Ali da Fadl da Usama da sauransu wannan hadisi ya ce sunni musannad Imam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sauransu hadisin Muhammad ibn Ishaq hadisi ne hasan yana rubutuwa daga Yahya ibn Abbas daga babansa Abbas ibn Abdullah ibn Subay yace na sami'tu Aisha radiyallahu anha taqulu naji Aisha Allah ta'ala yace tana cewa lamma aradu ghasl an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka zo da dafa za su wanke wato za su yi manzo Allah wanka qalu suka ce wallahi ma nadri yace wallahi suka ce wallahi mu ba mu sani ba dai a nujarridu rasulullahi min thiyabihi kama nujarridu mawtana za mu kwabe manzo Allah tufarsa ne kamar da muke kwabe sauran mamatan mu amru ghasluhu alaihi thiyabuhu ko za mu ci wanka ne tufarsa kawai
falamma khalaqu suka sabani wani yace ayaka wani yace a'a ayaka sun haka suka sabani fa alqallahu alaihimun nauma dan take Allah ta'ala ya sanya musu bacci hatta ma minhum radu illa wa dhaqahu fi sadri har ya zama babu dai daga cikin su a lokacin sai da ya samu bacci mai nauyi har ya zama mukabuki sana ba jikinsa baki da yana kan wato kirjinsa wato ina nuna cewa baccin nasu yayi wato yayi nauyi kuma kallamahum mukallim sai wani mai magana ya musu magana ba san waye shi ba ko mala'ika Allah ta'ala ya aiko ko ya ne a mafarki ne ko ya ne dai Allahu a'lam min nahiyatil bayti ta wani kusurwa na wannan taki din la yaduruna man huwa san wane ne ba anisilun nabiyya wa alaihi fiyabu cewa annabin Allah fa fau ka kuce masa kayan sa ku yi masa wanka da tufansa fa qamu ila rasulillahi suka tashi wajen manzon Allah fa ghassalu suka yi masa wanka wa alaihi qamisuhu a jikinsa akwai wato tabuwarsa da subulan ma'a fawqal qamis sai su zuba ruwa akan wannan tufan nasu tabuwar tasa wa yajallikunahu bil qamisi duna aidihi sai suka dinga dan cuda shi da washoshi wannan shi wannan wato tabuwar da suke su cuda shi amma ba su bari hannun shi ta taba jikinsa ba wannan shine kusan Aisha ta tsoro tana cewa la usha khabartu bil amri masadbart ma ghasalahu illa nisa take cewa da abin zai dawo a yanzu sabo a dawo mun daga bata dawo baya ko baya ta dawo gaba to da shikenan zan za mu ce mu mata sa bala mai dafa sai dai mata ya su mishi wanka to wannan sabanin da aka yi to wannan kusan shine abinda ya faru Aisha take cewa an mishi kafa da wato tutufa guda uku da asali wata burda ce mayafi ne aka zo mishi da ita na Abdurrahman ibn Abubakar Siddiq kada ka gani ba kusan rayuwar manzon Allah zuwa ƙarshen nan duk yayin gidan Abubakar suka rinka musu abubuwa ina mamaki wato rashin mutunci na waɗannan mutane ya za ku ce wannan duk hatta al-burdan da aka fara zuwa mishi da ita shi mayafin na Abubakar na dan Abubakar ne aka sa masa sai gaba sai aka shawara cewa a kwaye mishi wannan din bai yi ba aka kwaye mishi aka mai masa da abin sa sannan kuma shikenan sai aka zo aka sa masa tufa guda uku farare tufa guda uku farare min kursu shi na auduga aka ce kuma yamaniya yar yaman yaman da ma sun shahara lokacin suke yin tufa to kuma yar tsaro aka samu aka ce kuma sahuliya ko suhuliya an yi zabti guda biyu ko ce sahuliya ibn athir yake cewa in ka ce sahuliya wato abinda ake magana wacce take farakan wacce kamar kai ka ce wanda mai wanki ya wanki ya wato wanke fesinta shine as-sahul yace mansubun ila as-sahul huwa al-qassar li'annahu yas'aluha ay yaghsiluha ko kuma nisba ce ila as-sahul wani gari ne shi kuma a Yaman wanda sun saba suna yin tafa irin wannan ko dai sahul ana maganar wato fari ne kal a maganar sahuliya a daga nagarin aka zo da shi to shine Aisha ne take bada labari da wannan lifafan ne aka yi ma wannan kafani guda uku aka sa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a sa mishi an cire mishi rigar daga baya ba a sa mishi kuma rawani ba wannan guda uku da shine aka nade shi daga baya aka haka a wannan wajen kamar da aka sani a wannan dai ɗakin da ya rasu a nan ne aka haka mishi kabarinsa aka binne shi wanda ke nuna maka cewa wato sunna ce ta dukkan wani mai abinda mu ba mu da wani sunnan da mutum zai ce ko ragawa ko ya tashi a ce ruwa abinda manzo Allah ya tabbatar shi ne a zo a abinda mutum to wannan muna ganin lokaci yayi ku ina ganin saboda yanayin lokaci akwai rago abubuwa insha Allah da za mu shiga game da shi maganar wannan wankewa din musamman ga hadisi na gaba hadisin Umar Atiya lokacin da Zainab yarsa ita ma ta koma ga Allah yanda manzo Allah ya sa a wanke ta da kuma ake wanki za a fara dama zuwa abubuwa za a fara da kaza da kaza da kaza da kaza duka wannan akwai sai kuma akwai hadisi da yake zuwa wasu da wai sa malami aka sabani wanda yayi wankan mamaci shin wajibi ne sai yayi wanka shi a karan kansa ko kuwa wanda ya dauki mamaci ya kai shi kushewansa a makara wajibi sai yayi alala ko ba dole sai yayi ba wannan insha Allah idan muka zo karatu mai zuwa su za su zama matashin karatun mu da muka zo a bar makaranta dai Allah ya ba mu dada na'am wannan fahuwan sai dai a je a tabbata ajimi su ne suke nufi shi fahuwa ka gaba ba za ka ce ya fake aka ce mutum ya fice kamar da ruwa yanzu kamar da tsara ruwa a ce ka fice ka kuya kamar kuya da sai ce ah su ka san wato abin da ke faruwa su ba yasa kawo da shar ban da san ujalla ta magana ne su ba yasa a wajen su ai ba kwana ko da ana cewa farko wanda aka halitta shi ne hasken ma'aiki ba wai bai 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 sai ke shi nuru muhammadi da sauransu ina ma duk wannan wasu su kiwo su ne sakar su da mumura na mumura kira cewa da ita kanta suka je suka samu shi daga neoplatonic theory wannan dai wato nazariya ta aflatoniya al haditha da ake fada su falsafa su fada kaza su ce farko abin da ubangiji ya halitta shi ne jibril ko kuma su ba su ce kuma hasken ma'aiki kowa daga hasken ma'aiki ya samu asali to wannan ne samu su a wajen su suna cewa ne ai inda Allah yake nan a dabara wurin ai wannan mutane mutane ne wallahi ba su riki duk inda Allah yake nan wato duk inda aka ce da abin da kaje kai ko da a wani waje ne Allah yana tsankaye da kai asma'u ba arada ya fada to shi annabi na wajen suka ce kuma ba gana su ne kuma har suke zuwa kuma su koma su ce kuma annabi kuma Allah ta laji yana cewa suna cewa yana ko ina ba kamar da mun cewa yana sama sama halittu ba shi ne ba sai Allah yana ko ina kuma shi kuma duk inda yake kuma annabi na wajen ko duk abin da Allah ya yi to kuma da annabi kuma tare da shi ake abubuwa annabi ma kuma lokaci shi ba su buzuri kira ga su ba su ce wa ya rasu ba su ce ya rasu na su ce ai wannan nurin haske na sa ya sai da ce jikin sa ya kade ko wani abu to wasu zama falsafa falsafa a wajen su shi mu wai ba mutuwa muke idan ka je kana duba al-hayyu bil qabad na ibnu tufayl science fiction novels ne kadan manyan manyan muslim philosophers su ne suka ci gaba da habaka yin rubutu na science fiction novels ko sai zaka suna yin science fiction movies to ai movies da galibi suna dauko waye daga su shi na bas to su muslim wato muslim philosophers su ne suka dinga rubuta wannan suna da iya da dafi na hayyu bil qabad to a cikin zaka ga da shi da irin sai da shoot ba suna magana mutuwa ba suna cewa wai mutum ya mutu ne ya no ba dan gurin gumba cewa shi yayi wai motsin sa ne ya kare amma ruhin sa nan ba mutuwa ne to zaka su falsafa ga yadda su suke faɗa sai zaka su annabi a wajen su malaka za ba za su yadda ya mutu sai sai ya fa kuya kuya amma yana nan kuma indiyawa ba za ku ga isra da wani a gidan sosai zaka ga indiyawa su a wajen su ai ba wai mutuwa kace ba ai dole akwai ruhi da naka tana yawo wannan kurwa taka tana yawo su ba ya bare kaga suna dan suna da abin da ake cire ta a sassa sai ko to da ba yi ne da maguzawa amma wasu sai yanzu suka kawo mana shi maguzawa ne marasa addini suke da na gida amma wani abu zai maka mamaki mutum ya daga danga suka shi da ilimi amma kuma yana fadan magagalu ko ya kawo hadisi da ya san babu shi in aka ce ko ne a yanka shi ko ya kawo wannan hadisi wallahi zai kawo ba a ce wai farko abin da ubangiji kai halitta ya jabir shine hasken ma'aiki wallahi a cikin gannasu duka wani ka zo ka ce mutum ko ne ya nuna inda hadisin yake takalansu daga a cikin sabbin hadisai tabbatattu wallahi ko yanka shi zaka zai kawo wallahi bai kawo ba amma zai cika baki cewa ai ja oi abu zaka sanani ya ruwaito bai bai akwai malamin mu professor Ahmad Mutaba yana da rubutu da yayi akan wannan shekaru da dan dama yayi bincike akan shi wannan hadisi jami'in da kike magana ba wai wani ba wai sai wani taso da bangalin sa ba kawai wai da kan ba bincika ba kaje ka bincika tuntuni malamai sun bincika wadannan abubuwa ba wai yanzu ne ba a ta kokar ya ne ba wa hadisin farfata yace na shiga tafi na shiga abu sallama da na shiga kaza na shiga kaza jiwa da na shiga kaza na shiga kaza duk ban gani ba hadisi ne mawdu'i to shi wanda yazo ba yanzu ya dawo da maganar ma sai ya kawo wani abin da ma karanin dalibai da hadisi irin musai mushi dariya abinda ya kawo cewa wannan shine isnadin duk da ma wannan ba shine ma sai isnadin da su aka fi kawowa ba amma abinda ya kawo ne isnadin wannan ga wanda sai ilimin hadisi ma dariya da mushi dan kwata kwata yana cewa katana ne daga Muhammad ibn Munkadir daga Jabir shi kasa wannan je yayi tambaye kansa a ce a rijal daga wannan kan sabayi ko ba kan sabayi ba Allah ta'ala ya kyauta abinda baka taji Allah ta'ala ba mu lada abinda sallallahu alaihi wasallam ya ce mana صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته